بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بقي قوات جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدة دليه دو دا أربعين دا دا أشرين دا وان دي 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 دا أكو قوات سبتمبر شكرا تدبو ديو منا كرات اللي تاسم الصارم البتار في التفدي لسهرة الأشرار نا الشيخ ال... ها؟ ها؟ هدو قوات أكو هدو قوات سبتمبر إيه هدو قوات سبتمبر muna karatun littafin As-Sarimul Battar na Sheikh Al-Allama Wahid Abdussalam Bali Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi muna karkashin Al-Faslul Khamis hukumus sihri fil Islam hukuncin tsafi a musulunci ina hukuncin tsafi ko bori ko duba ko bokanci ko secret society ko cultism ko menene duk abin da ke da alaka da waɗannan abubuwa shine muka ji fatawar Imam Malik. Imam Malik yace duk mutumin da aka kama shi yayi tsafi ko sihiri ko bori ko bokanci ko duba to wannan mutumin ya ainihin kafirta dan haka shari'ar musulunci ta halattar da jinin shi cewa za a kashe shi. Muka sake ji daga babban malami Ibn Qudama yace hukuncin matsafi shine kisa, yace kuma wannan ba ra'ayin shi bane, tun cikin sahabbai sayyidina Umar ya faɗa haka, haka sayyidina Uthman, haka Abdullahi dan Umar, haka Hafsa, haka Jundub dan Abdullahi, haka Jundub dan Ka'ab, a cikin ainihin wato sahabbai har wa yau aka samu cikin tabi'ai aka samu Qaisu dan Sa'ad da kuma Umar dan Abdul Aziz. Cikin manyan malaman fiqh kuma Abu Hanifa ya ce duk inda aka kama matsafi ko bori ko bokanci ko dan duba a kashe shi. Haka nan Imam Malik ya ce. To wannan ita ce ainihin gabar da muka tsaya a jiya. A yau sai malam ya ce As-Salis, malami na uku daga cikin malaman da za mu ji hukuncin matsafi daga wurinsu shine ainihin al-Imam al-Qurtubi. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, ma'ana Qurtubi mai tafsiri kenan, yace ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmi as-sahir al-muslimi wadh-dhimmi, malaman fiqhu sun yi sabani game da hukuncin matsafi musulmi. Musulmin aka kama shi yana tsafi ko musulmi yana duba ko musulmi yana bori ko yana bokanci ko kuma kafirin amana. Kafirin amana shine Kirista ko Bayahudan da yake biyan gwamnatin musulunci jizya da nufin cewa zai zauna a ƙarƙashin ta. To malaman musulunci sun yi sabani. Fa zahaba Malikun ila anna al-muslima idha sahara bi nafsihi bi kalamin yakunu kufran yuqtalu wa la yustatabu. Imam Malik sai ya tafi akan cewa in har aka samu musulmi yayi sihiri ko tsafi ko duba ko bori ko bokanci, in dai shi da kanshi aka kama yana yi, wannan magana ta Imam Malik fa akwai abin da yake nufi, wato da zaka je wurin boka ka sa boka yayi wani tsafi ya kashe wani, to Imam Malik yana cewa kai yanzu ba kai yake magana hukuncin ka, shi yasa zaka je yana cewa bi nafsihi, in kai kaiwa mutum tsafi da kanka to shi ne Imam Malik yake cewa kai din kai ne za a hukunta. To amma yanzu ka ɗauki matsalan ne ka kai gurin boka, boka ya yi wa wani asiri ya kashe shi, to ba kai Imam Malik yake magana ba, yana magana shi matsafin ne. Yanzu za a zo a yi maganar kai da ka je ka sa a yi wa wani tsafi a kashe shi, wannan hukuncin ka zai zo daga baya. Amma yanzu ana maganar in aka kama mutum shi da kanshi yayi sihiri, sai ya zan bi kalamin yakunu kufran, yayi sihirin ne ta hanyar maganganun da suke kafirci ne, ma'ana a kama shi yana ainihin wato faɗin kalmomi na nuna ibada ga aljanu da makamantan irin waɗannan kalmomi waɗanda za su sa su maganganun kafirci ne. Sai Imam Malik yace yuqtalu, sai a kashe wannan mutum, wala yustatabu, ba za a neme shi da ya tuba ba, domin a ka'idar shari'ar musulunci in mutum ya yarda jama'a ba kai zuwa ake abu dare a buge shi ba, a in mutum ya yi ridda sai an neme shi da ya tuba. To amma irin wannan riddar in aka kama boka yayi bokanci ko matsafi yayi tsafi, Imam Malik yace nan take za a kashe shi, ba ma ba za a neme shi da ya tuba ba, wala tuqbalu tawbatuhu, kuma ba za a karbi tuban shi ba. To anan me yake nufi da ba za a karbi tuban shi ba? Ya kamata in kana karatu ka rinka fahimta abin da malamai ke nufi. Mu
ba za mu iya shiga tsakanin Allah da bawan shi mu ce in wane ya tuba Allah bai karbi tuban shi ba a'a abinda yanzu Imam Malik yake magana shine da a ce za a kama mutun yayi tsafi ko yayi bokanci ko yayi bori to kai tsaye shari'ar musulunci ta ce alƙali ya kashe shi kada ya neme shi da ya tuba wannan fannin alƙali kenan to shi bokan sai ya ce to ai ni na tuba to sai aka ce kada alƙali ya karbi tuban shi in ya tuba yanzu tuban shi zan tsakani da Allah ne amma duk da haka alƙali sai ya kashe shi to sai ya zama kashe shi da za a yi an kashe shi a matsayin haddi kenan ma'ana kamar mutum ne aka kama shi yayi sata ko ya ce ya tuba sai an yanke hannun shi wannan tuba ya zan dama laifi biyu ne yayi wa Allah laifi yayi wa mutane laifi to ya tuba a wurin Allah to Allah ya ce duk wanda ya tuba Allah zai karbi tuban shi to amma kuma Allah ya aza hukunta shi akan wannan laifin dan haka alƙali bai isa yafi ba shi yasa zaku zo zaku ji zai buga misali da mazinaci mazinaci da za a kama shi yayi zina sai ya ce ya tuba sai ya ce wannan tuba tsakaninka da Allah ne amma tsakaninka da mutane sai an zartar da hukunci akan ka ko kun fahimci wannan sai ya ce haka in aka kama mutum ainihin wato ba za a karbi tuban shi ba ba za a neme shi da ya tuba ba li'annahu amrun yastasirru bihi domin al'amari ne wanda dama a sirrance yake yi yaya zamu mu gane ya tuba misali boka ba bude baki kawai zai ce na tuba ba mun iya gane abin da ke cikin zuciyar shi tuban shi da gaske ne ko ba da gaske ba to tuban shi ya zan tsakanin shi da Allah in Allah ya fi mai to ya rage sai musulmi su kama shi su kashe shi ta iya waka ce wannan magana me yasa Imam Malik zai fade ta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta cikin sahihul bukhari karanta muslim wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah wannan ciki da ka ganin cikin shege ne ba shi da uba ka tsayar min da doka Allah manzon Allah ya ce to shikenan a je a kira wanda ke kula da ita ma'ana kamar mahaifinta ko ubanta ko wani mai kula da ita aka ce ka je ka ci gaba da kyautata mata duk irin kyautatawar da ake yi mai ciki a ci gaba da mata in ta haife a zo da ita tana haihuwa wannan mata sai ta taho da kanta sai manzo Allah ya ce ai wannan jariri naki yanzu in aka kashe ki shi zai galabaita tunda bai da uwar da zai sha nononta dan haka in ke kin yi laifi ai shi bai laifi ba ki koma har sai yayi kwari yadda zai iya cin abinci da yaro yayi kwari yadda ya iya cin abinci aka ce an zo da shi har da gurasa a hannu ko kuma ma an zo da shi manzo Allah ya gwada ya mika mai gurasa aka ga yaro ya fara cin abinci sai aka karbe yaro ita aka je aka kashe ta to abinda zai bayyana maka hakikanin hujjar nan ta Imam Malik ita ce da sayyidina da manzo Allah ya tashi zai mata sallah sai sayyidina Umar ya ce ya manzon Allah za kai mata sallah bayan ta yi zina sai manzo Allah ya ce ai ta tuba to yanzu ta iya waka ce to ina hujjar Maliku anan shine ai duk da manzon Allah ya tuba ya san ta tuba amma ya kama ta ya kashe ta ashe tubanta da tai game da zina wannan tsakani da Allah ne amma shari'ar musulunci ta ce in an kama ta a hannu ko ta yi furci da kanta a tsayen mata da doka to yanzu ta yi furci dan haka yanzu tsakaninta da Allah Allah ya karbi tubanta kamar yadda kaji manzon Allah ya faɗi ya ce ta tuba tuban da da za a iya kasafta mutum 70 da ya ishe su shiga aljanna daga cikin mutanen Madina to kaga ashe Allah ya karbi tubanta to amma me yasa aka kashe ta to wannan dokar Allah kenan akan ta jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa mutane su gane akwai bambanci tsakanin laifin da zakai tsakaninka da Allah kamar sallah in mutum ya kiyin sallah akai mishi wa'azi yace ai sallah ba wajibi bace akai wa'azantar da shi wannan aqidar kafirci ka dauka daga baya yazo tuba shikenan sai ya kyale shi ya ci gaba da sallah ba aka kashe shi amma in mutum ya tabo wani haddi daga cikin irin waɗannan haddodi da aka ce in mutum yayi a kashe shi in mutum yayi a mai bulala in mutum yayi a yanke hannun shi in har aka ritsa ka kai to ko ka ce ka tuba sai a ce Allah ya karba tubanka amma sai an yi maka bulalan nan in yanke hannu ne sai an yanke in kisa ne sai an kashe to shine sai Imam Malik yake cewa ba za a karbi tuban wannan mutum ba domin al'amari ne dama da yake yi a sirrance kazzindiq kamar zindiki ina ma'anar zindiki shine mutumin da yake bayyana musulunci da bakin shi yake bayyana musulunci a aikace amma zuciyar shi kuma yana kiyayyar musulunci ita asalin kalmar zindiq ba larabci bace kalma ce ta farisanci amma sai ta zama larabci ma'ana in ba farishi yace wala zindiki ne mutumin da abin da bakin shi yake fadi daban da abin da ke zuciyar shi to kalmar wannan tafi kaiwa matuƙa wajen bayyana wannan munafiki ne fiye da a ce maka da a ce maka munafiki in ana son akai matuƙa sai a ce wani zindiki ne wato mutumin da abinda bakin shi yake fadi daban da abinda ke zuciyar shi kuma ba shi da shirin ya tuba mun fahimci wannan da kyau ko sai aka ce ka zindiki wazzani kamar zindiki da mazinaci koda an kama su sun ce sun tuba sai an tsayar musu da haddin Allah wali anna Allah ta'ala samma sihira kufran Imam Malik yace kuma ai Allah ya kiraye sihiri cewa kafirci ne bi kaulihi da Allah yace wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wadannan mala'iku ba su taba karantar da wani sihiri ba balle ma wai har su ce mu fa fitina ne kaka kafirta ashe wannan ya nuna sihiri ne kafirci ne to shikenan sai Imam Malik yake cewa to duk mutumin da aka kama shi yayi irin wannan sihiri to ya zama kafiri kafirin da ba za a ce tuba ba kuma koda shi da kanshi ya tuba ba za a karba ba sai an kashe shi to ya rage abinda ake so ka fahimta shine in ana koyon ilimi ka rinka tsaya kana nutsuwa idan mutum ya aikin da ya zama kafiri idan ya tuba tsakanin shi da Allah sai musulmi su ce to shikenan Allah ya karbi tubanka amma hukuncin kisa dake kanka za mu kama ka mu kashe ka to yanzu sai zan za a kashe shi ne a matsayin haddi ina ma'anar wannan maganar za a kashe shi a yi mishi sallah a yi mishi likafani a yi mishi jana'iza a rufe shi a makabartar musulmi kuma musulmi su yi mishi addu'a ma'ana musulmi ne yayi laifi kawai aka hukunta shi amma in aka ce kaza da kai hukuncin kisa ya hau kanka kace ka yadda to ka tuba tsakaninka da Allah Allah ya yafe maka in yaso azartar maka da hukunci kana musulmi sai yace a'a to sai a kama shi a kashe shi a matsayin murtaddi ba za a yi mai sallah ba ba za a yi mai wanka ba ba za a yi mai likafani ba ba za a rufe shi makabartar musulmi ba za a yi mai addu'a Allah ya ji kanshi ba to a karkashin wannan shine hukuncin da muka taba jiya in aka samu musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin su Salman Rushdie to a dokar musulunci koda Salman Rushdie ya zo ya ce ya tuba sai a ce to Allah ya karbi tubanka amma musulunci ya ce za a kashe ka a matsayin haddi sai a kama Salman Rushdie sai a kashe shi ai mishi wanka ai mai sallah ai mai likafani ai mishi ainihin makabartar musulmi ai mishi addu'a amma in Salman Rushdie ya ki tuba har musulmi suka kama shi suka ritsa shi aka ainihin kashe shi to shikenan ba za a yi mai sallah ba ba za a yi mai wanka ba ba za a yi mai likafani ba ba za a kai shi makabartar musulmi ba za a yi mishi addu'a Allah ya ji kanshi ba to bambancin da ake so ka gane shine kisa dai a kowane hali sai an kashe shi to amma ya danganta a kashe shi haddi ko a kashe shi irtidadan akan yayin ridda to shine abin da nan Imam Malik yake cewa koda mutun ya tuba sai an kama shi ainihin an kashe shi shine akai maka misali da waɗannan abubuwan zina da fata in aka ritsa mutun yayi su ko ya ce ya tuba sai a ce to shikenan ka tuba tsakaninka da Allah kudin da ka fata kuma ga su ko taro baka taba ba sai a mayar da su ga mai su hannunka kuma shari'ar musulunci ta ce za a yanke sai ya ce to ai na tuba kuma kudin ku ga su nan ban kashe ba sai a ce ai laifin ka riga ka aikata shi dan haka yanzu hukuncin laifin ake maka ba hukuncin wai baka tuba ba ba hukuncin wai kudi sun bata ba a'a laifi kai laifi ko baka yi ba kai to tunda kai sai an hukunta ka ina fatan jama'a sun gane Allah ya shiryar da mu shine malam yace wa huwa qawlu ahmad ibn hanbal wa abi thawr wa ishaq wa shafi'i wa abi hanifa wannan fatawa da kaji imam malik ya bayar ita ce fatawar imam ahmad dan hanbali da al imam abu thawr da ishaq dan rawiya da al imam shafi'i da al imam abu hanifa to da ya fada al imam shafi'i sai ya sauke wata lamba ta biyu a kasa sai shi wahid bali ya sauri yace kaza qala haka dai qurtubi ya fadi qurtubi yace shafi'i ya yarda da wannan magana ko sai ya ce wal mashhuru an shafi'i amma shahararriyar magana daga shafi'i annahu la yara qatla sahiri bi mujarradi sihiri shafi'i baya ganin halaccin a kashe matsafi daga zaran an kama shi yayi sihiri waccan magana da shi imam al-qurtubi ya fadi ya danganta ga shafi'i tana da rauni daga shafi'i ya shahara a wurin shafi'i zaka zo ka ji shafi'i yana cewa ba za a kashe matsafi ba sai in ya kashe wani to sai a kashe shi ya zama kisasi an yi ramuwa ne kawai ba dan tsafin ba to nan imam al-qurtubi sai yake cewa shafi'i ma ya yarda da waccan magana cewa da zaran mutun yayi tsafi za a kashe shi sai wahid bali ya sauri yace a'a haka dai qurtubi ya fadi amma ba haka magana take ba abinda aka fi sani daga shafi'i shine shi shafi'i yana ganin ba za a kashe mutun dan kadai yayi tsafi ba wa inna ma yuqtalu qisasan sai dai za iya kashe ainihin matsati ne kisas akan ramuwa in katala bi sihirihi in yayi kisa da sihirin shi naqalahu anhu ibn al-munzir wa ghayruhu al-imam ibn al-munzir da wani malamin su suka dauko wannan magana daga Shafi'i yanzu nan zaka zo ka jita ba da dadewa ba insha Allah mun fahimci wannan da kyau ko can kuma da yace Abi Hanifa sai marmaza yace ka duba tafsirin Qurtubi to a cikin mujalladi na biyu juz'i na biyu shafi na 48 abinda ake nuna maka shine Imam Malik da Imam Ahmad dan Hanbali da Abu Hanifa da al-Imam Ishaq da al-Imam Abu Sarin waɗannan limaman fiqh guda biyar suka ce duk mutumin da aka kama shi yayi sihiri to kadai ana kama shi hukuncin kisa ya hau kanshi jama'a kun gane wannan da kyau to Shafi'i sai yace a ba za a kashe shi ba sai in da yayi tsafin nashi ya kashe wani da a ce zai yi tsafin ne sai zan ya gurguntar da wani ne ko ya sa wani ciwon kai ko makamantan haka sai a ce za a yi ramuwa da daidai gwargwadon abin da yi haka zaka zo ka ji Imam Shafi'i ya ce amma in tsafin shi bai kashe ba to ba za a kashe shi ba amma zaka ji sahihiyar magana da ita ce abad da su Imam Malik da Abu Hanifa da Ahmad dan Hanbali suke kai cewa duk mutumin da aka kama shi yayi tsafi sai a kashe shi arabe malami na hudu daga cikin malaman da zamu ji magana daga wurin su yace wa qala ibn al-munzir rahimahullahu ta'ala al-imam abubakar ibn al-munzir malamin mai risala ne babban malami ne yayi littafi al-ijma yana da littafi al-ishraf ala mazahib ahli al-ilm malami ne ya kware akan fiqh ya ishe ka da yake san malami ne na fiqh tunda ya karantar da mai risala idza aqarra ar-rajulu bi annahu sahara bi kalamin yakunu kufran ibn al-munzir yace in aka kama mutun yayi sihiri kuma shi mutumin ya tabbatar da cewa gaskiya yayi sihirin aka bincika aka ga irin kalmomin da ya amfani da su wajen yin sihirin kalmomi ne na kafirci wajaba qatluhu to wajibi ne a kashe shi illam yatub in bai tuba ba wa kadhalika sai shi ibn al-munzir yace haka kuma abin yake law sabatat bihi alaihi bayyinatun ko da shi mutumin an ce kai sihiri ya tabbata kai sihiri sai yayi musu kun ga bai tabbatar ba kenan amma sai aka samu hujja ta tabbatar da cewa yayi sihiri din wa wasafatil bayyinatu kalaman yakunu kufran kuma hujjojin da aka samu suka tabbatar suka siffanta irin aikin da yana sihiri maganganu ne na kafirci to sai a kashe shi yanzu kaga ibn al-munzir maganar shi tayi kusa da irin ta Shafi'i cewa wannan mutum za a kashe shi in bai tuba ba ko da Imam Shafi'i yana cewa ne ba za a kashe shi ba sai in ya kashe wannan magana tana saba magana Imam Malik Imam Malik yana cewa ko ya tuba ba za a karbi tuban shi ba Ibn al-Munzir yana cewa in ya tuba to shikenan sai a kyale shi in bai tuba ba sai a kashe shi kun ga nan ana kawo mana mazhabin malamai ne karshe zai ce maka al-khulasa menene ingantacciyar magana da za a kwana akai sai ya ce wa in kana al-kalamu alladhi zakara annahu sahara bihi laysa bi kufrin in ya zama ainihin maganar da shi mutumin ya ambata yayi sihiri da ita aka bincika aka ga ba ainihin kafirci bace lam yajuz qatluhu to ibn al-munzir yace lam yajuz qatluhu bi halatta aka kashe shi ba fa in kana ahdatha fil masburi jinayatan in ya zama shi wannan da yayi sihirin ya sabbabar da ainihin wata cuta ga shi wanda yayi wa sihirin kaman mutumin da za a yi wa sihiri sai kaga an yi mai sihiri yana aman allurai da rezoji jini na fitowa kun ga ai an yi mishi ta'adi a jikin shi ko ayi asiri a gurgunta mutum ko ayi asiri a zubawa da wanta ciki ko ayi asiri a haukatar da wani kun ga ba a kashe shi ba amma an nakasa shi sai yace tujibul qasasa wanda yake irin wannan abin da aka yi wa shi wanda aka yi wa sihirin yana sanya yana wajabtar da ramuwa ittusa minhu to sai a rama daga jikin shi wannan da yayi sihirin in kana amada zalika in dai yayi haka ne da gangan wa in kana mimma la qasasa fihi in ko ya zama abin da ya ba abu ne wanda ake ramuwa akai ba fasihi diyatu zalika to sai a bada diya akan haka abinda yayi misali a ce yayi sihiri ne ya shanya kafan mutum to ai shanya kafa ba ta daga cikin abubuwan da suka zo a Qur'ani ko hadisi akan cewa akwai wani kisasi inda a ce ya karya kafa ne to da sai a bar wannan da kafar shi ta kari sai ainihin ya warke an ga yadda ya warke shi ma sai a kama wanda yayi sihirin sai a karya shi a karkashin wannan magana to amma kafar ta shanye ne ta malkwade to wannan babu yadda za a ce to bari shi ma ayi mai sihiri a malkwada kafar shi to ya za a yi sai a ce to yanzu mutumin da aka nakasa irin haka alkali yayi kyakkyawan dube me ya kamata a biya shi sai a ce za a biya shi raƙumi 10 ko za a biya shi ainihin raƙumi 5 gurgurdan kiyasin da ainihin alkali yayi sai a diba a biya wannan mutum jama'a mun fahimci abin da yake cewa ko tashi a kasa yace naqalan an tafsirul qurtubi ya ciro wannan magana ne daga cikin tafsirin qurtubi a cikin juz'i na biyu da shafi na 48 jama'a kun ji malami na hudu kenan shi kuma abin da ya fadi shi yanzu ya ce in an kama boka yayi bokanci in ya kashe a kashe shi in bai kashe ba ya raunata da raunin da yake ana iya ramawa a rama in ba raunin da za a iya ramawa bane sai ainihin a nemi diya sai a diya الخامس مالني نبيار قال الحافظ ابن كثير الحافظ ببما حدثي ابن كثير ابن كثير يا حدث قراني ف سو حدث قراني a wurin su dama ba matsala bane kamar yanzu ne kai bahaushe a ce ka san sunan babanka to kokari kai misali a makaranta ibn taymiya dan ka haddace qurani dama duk mahaddata ne dama to ba ma kai abin nuna bane kamar dai yanzu wannan misalin da ne ne a ce ai wani ya san sunan baban shi tun yana karami to me kai to haka makaranta ibn taymiya dan ka haddace qur'ani dama duk mahaddata ne don haka ba a san da kai ba amma an kaji ana cewa hafiz to ya haddace musnad kenan dama galibi almajirin ibn taymiya sun haddace qur'ani bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasai ibn majah sun haddace qur'ani sun haddace kutubus sitta to wanda aka samu daga ciki ya haddace musnadul imam ahmad to sai ka ji shi a cikin su ana ce mai hafiz amma sauran wai duk ba hufazu bane dai yan islamiya ne a malam gaba ta yi gaba na bayan sai labari da ake cewa sai ibnu taymiya sun riga sun kwashe kaso sai ka dage shine qala al-hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibnu kathir Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace wa qadista dalla bi qawlihi ta'ala kuma fa kaji ibnu kathir wai a makaranta ibnu taymiya ma fa ba a san shi ba fa dan karamin yaro ne can a karshen sahu ana maganan manyan gwaraza ne irin su ibnul qayyim irin su muhammad ibn abdul hadi irin su muhammad al-imam az-zahabi amma su ibnu kathirin suna can karshen sahu ne ba ma al-lissafa su sai sai ta yi daga daga ne sai a ce shi ma al-majirin shi Allah ya ce muke mu wa qadista dalla bi qawlihi ta'ala ibnu kathirin yace wa qadista dalla bi qawlihi ta'ala walau annahum amanu wattaqau man dhahaba ila takfiris sahiri haƙiƙa malaman da suka tafi akan cewa boka kafiri ne sun kafa hujja da wannan aya da Allah yake cewa walau annahum amanu da a ce bokaye da matsafa sun yi imani da Allah wattaqau da sun ji tsoron Allah to malaman da suka ce boka kafiri ne sai suka ce ashe kaga tunda Allah yake da a ce bokaye imani da Allah ashe boka kafiri ne kenan tunda an ce da a ce yayi imani da Allah ashe bai ba kenan kama huwa riwayatun an al-imam ahmad ibn hanbali ce kamar yadda haka aka ruwaito a cikin wata riwaya daga imam ahmad dan hanbali wa ta'ifatin min as-salaf da kuma wasu yanki na daga malamai magabata cikin sahabbai wakila amma a wata fadar sai wasu malaman suka ce balla yakfuru a boka ba za a kafirta boka ba to in kaga malami ya kawo magana farko ta biyu yace wakila to bai amince da ta biyun ba kenan kamar da hausa ne kace wai wasu sun ce ba za a kafirta shi ba walakin hadduhu darabu unuqihi sai dai hukuncin shi duk da ba za a kafirta shi ba sai a ce amma duk da hakan an kama shi dai a sara wuyan shi lima rawahu shafi'i wato za a kashe shi a matsayin haddi kenan ba a matsayin ridda ba saboda hadisin da shafi'i ya ruwaito wa ahmad da al-imam ahmad wato asari qala imam shafi'i da ahmad suka ruwaito suka ce akhbarana sufyanu huwa ibn uyaina wato sufyanu dan uyaina ya ba mu hadisi ya ba mu labari an amr ibn dinarin daga malamin shi amr dan dinar annahu shi malamin nashi tabi'i ne sami'a bajalata ibn abda yaji malamin shi mai suna bajalatu dan abda shi wannan malamin nashi shi yana daga cikin manyan ainihin malamai na fiqhu cikin ainihin tabi'ai yaqulu yace yaji shi yana cewa kataba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattab a matsayin shi na halifan musulmi ya rubuta takarda zuwa ga gwamnonin shi cewa aniqtulu kullu sahirin wa sahira duk inda aka ga boka namiji ko bokan yamace a kama ta a kashe ta a kama shi a kashe shi qala sai shi wannan ainihin mai bada labari bajalatu dan abda yace faqatalna salasa sawahir sai muka kashe bokaye guda uku muka je muka yi ta bincike dan sahabbai yan cika aiki ne in dai aka ce a kawo kanka billahi allazi ko kwata naka gudu sai sun je sun jawo ka sun kawo kanka ba sa saba aiki in dai aka ce a je a kashe su wani akwai wani saurayi cikin sahabbai yace wata ran manzo Allah yace mu je mu rinka kashe karnuka yace sai je ya samu wani kyauro ya samu kyauro da suke abin nan ya samu haka da zaran lilo ya samu yace in yaje ya samu kare sai dan sargafa mishi a wuya da dabara kawai sai ya kullo shi sai ya shake shi dam sai ya ji ya kashe shi sannan ya saki Rafi'u dan Khadija kenan yana nan hadisan shi ko a blogul mara haka suka rinka cika aiki sai wata mata ya ratiyo karanta ikare ihu haka ta fito da gudu zata abin nan yace manzon Allah yace mu kashe sai ta koma ayar da zakai
sallallahu alaihi wasallam.
To haka gashi sayyidina Umar yace duk inda aka ga boka abin da kafiri, yanzu abin da muke magana jiya kenan, inda misali waɗanda suke manyan ƙasa za su faɗi irin wannan doka shikenan, duk inda aka ji ga boka sai a buge. To amma abin da isa faɗan doka irin haka bai dace ba, saboda ta'adi za a yi, sai a je a samu wani malamin allo ne yana karantar da yara karatun allo, ana jin haushin shi misali, a je a buge shi a ce boka ne, kaga sai son zuciya ya shigo. Don haka sai aka ce a'a, hukuma ta dauki imana, saboda Allah malamin allo ai malamin alheri ne ko qur'ani yake karantawa, kaga ni wani yana jin haushin malamin allo kaza kaza kaza, sai je buge shi ya ce ai boka ne, kaga mai sharri. To shi yasa aka ce hukuma ta dauki abin a hannunta, amma waɗannan da yake an amince da natsuwarsu su ne aka ba su wannan dokar kai sai. Amma ba haka ba, yanzu aka saki irin wannan dokar sai ai ta'adi. Kala ibnu kathirin yace wa qad akhrajahu al-bukhari fi sahihihi, haqiqa bukhari ya fitar da wannan magana a cikin ingantaccen littafin shi. Gashi a ƙasa sai yace na'am, wahid bali yace haka abin yake, akhrajahu al-bukhari, bukhari ya fitar da wannan a cikin juz'i mujalladi na 6 shafi na 257, sai yace fath, ka duba fathul bari. Amma sai yace duna zikri qissati sawahir, a cikin riwayat ta bukhari ba a faɗi qissa ainihin bokayen ba, cewa sai muka kashe. Abinda bukhari ya rawaito shine sayyidina Umar ya ba da doka a kashe boka namiji da mace duk inda aka kama su. To waccan riwayar ta Imam Shafi'i da Ahmad, sai aka samu mai riwaya yana cewa sai muka riski bokaye uku muka kashe, yanzu an samu ƙarin riwaya kenan. To irin wannan in aka samu malaman hadisi sai su ce sai a duba a ga shin waɗanda suka zo da ƙarin riwayar nan amintattu ne, eh amintattu ne, domin Shafi'i ne da Ahmad, dan haka sai a ce wannan ƙari ne na riwaya daga mutanen kirki, dan haka sai zama karbabbiya kenan. Allah ya taimaka. Qala ibnu kathirin yace wa hakaza sahha anna hafsata ummul mu'minina saharat hajariyatul laha fa amarat biha fa qutilat, haka ya tabbata cewa Hafsa uwar mu'minai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar gidan sayyidina Umar, aka samu wata yarinya ta bai wata haka ta mata ainihin wato sihiri, ta saka mata a cikin abinci, sai ita Hafsa ta bada ainihin umarni cewa a kama wannan yarinya, aka kama ta aka je aka kashe ta. To dama shi yasa shari'ar musulunci ta kawo tsari jama'a, musamman yanzu galibi duk inda ka je gidan manyan mutane zaka samu akwai house girl, akwai house boy. To amma abin takeici sai ka samu arna ne. To kuma ƙarin abin takeicin shine galibi kuma arnan su suke iya aikin wannan bautar da ake sa su. In ka dauko Bahaushe ko musulmi ka sa shi kuma da girman kai, yake kai din banza, to kai ko ba banza bane tunda ka zama obashi kuma ya zama boyi boyi. To amma ba zai kwantar da kai ba. To galibi sai suke diban arna. Arna su suke musu house girl, arna su suke musu house boy. To arne shine driver, arne shine kaza. To irin haka kuma suna jin haushin ka, suna jin haushin ka, shikenan sai su dauki mataki akan bari su maka kaza. Kai sai da ya kai akwai lokacin da aka samu irin waɗannan, ana ba su ainihin doka daga cocunan su cewa su rinka yin kaza, suna yin kaza ga ainihin iyayen gidan su, domin ainihin su samu su hallaka su. Ko kuma ainihin samari waɗanda magariba ta yi, zaka ga yara ƴan mata suna ainihin good evening. To shikenan sai ake ba su ainihin magani, ka dauke ta zaka je kai fasikanci da ita, shikenan ka je ka siyo muku mirinda, ka shiga kafin ka fito ka kintsa ta dan barbada garin magani a cikin naka, shikenan ka samu tana shan ta, kai ma ba sai ka dauka ka sha ba, kana sha shikenan ta rage aimi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa sai an yi lura, an yi abubuwa a cikin tsanaki da natsuwa. In ba haka ba wannan matsala tana da hadari. Ga dai Hafsa ka ji tun zamanin sahabbai bai wata ce amma ta sa mata ainihin asiri za ta kashe ta. To shi yasa sai shari'ar musulunci ta ce in kana da house boy, boyi boyinka in ya kawo maka abinci, in ya zo ya ajiye abincin, to ya zauna ku ci tare kuma ya fara ci. Mun fahimci wannan da kyau? Sai aka ce in ba zai yi ku ci tare da shi ba, kana ga kai oga ne, kai darakta ne, kai yallaɓai ne, kai ranka ya daɗe ne, to ranka ya daɗe, amma shi faran naka yake nema, to ka ba shi loma ɗaya ko loma biyu ya fara ci tukuna, sannan sai ka ba shi umarni ya tafi kuma sai ya bakka kaci. Ku karanta littafin Ihya'us Sunna na Sheikh Usman Dan Fodio. Yanzu da haka ana haka ai zaga al'amura sun yi sauki. Kalibi kana da house boy, in ya daho abinci ya kawo maka, saboda girman kai sai ka ainihin kore shi ya tafi. To ta iya yiwuwa ya haɗa maka mugun abu a ciki, kana ci sai ka kifi. To amma a ce ya zo ya ajiye farfesun kaza ne, shinkafa da kaza ne, sai ka ce to bismillah, a ranka yadda dai aina koshi kaza kaza, a ce a ai ba komai, dan loma biyu ai ba za ta sa kai amai ba, haba John dan yi amin nan ya dan samu ya ci. In ya ci kaga ya mutsike, kaga sai ka ci. Amma kaga ya ci ya fara farito, kaga alhamdulillah to kaga kaidar musulunci kenan ku karanta littafin Shehu Usman ya faɗi wannan kaida Allah ya shiryar da mu to shine sai malam ainihin yake cewa wa ko na wa inda malikin haka ne to qala al imamu ahmad imamu ahmad yace sahha an salasatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi qatl as-sawahir as-sahir ya tabbata daga sahabban annabi guda uku game da ainihin kashe matsafa ko ƴan sihiri an samu sahabban annabi guda uku ya tabbata sun kashe masu sihiri tashi a kasa yace ka duba aina to wannan ainihin wato magana da malam ya dauko mana daga al-imamu ahmad gashi a kasa shine yake cewa aduba tafsir al-qur'an tafsir ibn kathir aduba tafsirin ibn kathir mujalladin farko shafi na 144 Allah ya shiryar da mu السادس مالني نشيد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر الله مدوكين سركي يجي كانشي يجي وعند مالك أولين إمام مالك أن حكم الساهر حكم الزنديق حكم الساهر حكم مطاتي كوبوكا كو تنبولي أولين إمام مالك حكم سيد الزنديق واتو bari mu yi misali Imam Malik shine daga cikin malaman fiqh ya fa amfani da wannan kalma ta zindiki fa in kana karanta littafan ainihin mabiya mazhabin malikiya za ka suna yawan ambaton kalma bari mu buga wani misali da al-Imam al-Qurtubi ya kawo a can cikin tafsirin shi a karkashin suratul kahfi dangane da mas'ala akan ainihin mutumin da yayi da'awar cewa annabawa da mutane gama gari sune suke bin alqur'ani da hadisi amma waliyai suna da ainihin wata doka wadda suke bi sabanin dokar da annabawa suke bi wannan magana sufaye ne suke yin ta sufaye suna yin ta dangane da kissar Khadir domin sufaye suna cewa Khadir ba annabi bane waliyi ne dan haka sai kaji suna kirari suna cewa ka zo ka ga inda waliyi ya fi annabin Allah manzon Allah daraja girma sai su ce ga annabi Musa annabi ne manzo ne amma ya tafi koyo ilimi a wurin ainihin Khadir Khadir kuma waliyi ne to anan ne kaga al-Imam Tahawi a cikin aqida yake musu raddi yana cewa mu ahlus sunna muna cewa annabi daya rak yafi dukkan waliyai daraja ba ma fifita wani waliyi akan wani annabi to wannan aqida ta in ainihin wato sufaye ce masu bin dariku su ne suke da wannan aqida to a karkashin wannan aqida sai suka ce kaga irin dokar da Khadir yake bi daban da irin wanda Musa ke bi sai suka ce to su waliyai haka suke yanzu ga Khadir ya kama yaro ya kashe annabi Musa da yake shi annabi ne matsalar ta fi karfin karatun shi ta fi karfin ilimin shi bai san hukuncin abin ba sai yayi musu shi kuwa Khadir da yake yana da ilimi ne na hakika kaga sai ga ba laifi bane a wurin shi Khadir ya kama laifi kaza yayi laifi kaza sai suka ce to a karkashin haka shi yasa kake jin sufaye suke yin wasu munanan maganganu kai da kake da ilimi ilimi na zahiri sai kake ganin waɗannan maganganun kafirci ne laifi ne su ko sufaye suna da ilimi ne na hakika a karkashin haka sha'arani a cikin littafin shi Tabaqatul Kubra ya rinka kawo munanan abubuwa daga sufaye cewa ga wani sufayi ga wani sufi saboda ainihin tsananin tsarki da tsoron Allah in ya ga jaka sai ce a rike mishi kan jakar sai ainihin zina da jakar sai aka ce kaga wannan sufi hakikanin masanin Allah ne amma kai da baka kai irin karatun shi ba kai sai kaga wannan zina laifi ce gare shi ga wani ainihin sufi saboda ainihin sanin Allah ya ce ashhadu an la ilaha lakum illa iblisa alaihi salatu wassalam jama'a suka ce ya zama kafiri ya zada takobi ya bisu sai aka ce kaga jama'a su basu san ainihin karatun da ya sani ba a karkashin haka ne Tijjani yake cewa ainihin salatul fati tafi alqur'ani kai in karatun ka bai kai ba sai ka ce ainihin shi kafiri ne amma dan tsak karatu ne wanda ya wuce irin naka sai ku ji suna cewa to wannan shine ilimin hakika wai shine sai kaga mutum zahiri baya sallah baya azumi baya zakka baya haji to wai shi ya gano tsantsan ilimi ne kai ko da baka gano tsantsan ilimi ba to kai ne kake sallah kake azumi kake zakka to waɗannan sufaye sai suka ce to da annabawa da sauran gamagarin mutane to suke bin qur'ani da hadisi amma su sufaye to suna da wata doka ne wadda suke bi daban sai Qurtubi yace mutumin jidda aka kama shi yayi irin wannan magana to ya zama zindiki mahallin shahid kenan yace ko ya ce ya tuba ba za a karba ba kuma ba ma za a nemi da ya tuba ba ya faɗi wannan magana a cikin tafsirin shi, tafsirin Qurtubi, a ƙarƙashin tafsirin Suratul Kahf. To duk sanda kaji irin wannan maganar, in aka ce zindiki, ana nufin mutumin da ya kafirce wa Allah gaba gadi amma bakin shi kullun yana nuna sabanin haka ne, amma a zuciyar shi yana tsantsar kiyayya addinin musulunci. To yaya ake gane irin waɗannan? Sune a jumlance za su ce su musulmi ne, musulunci suke karewa. Da zaran mas'ala ta taso akan musulunci, sai kaji sun nuna ainihin suka su ga musulunci, sai kaji sun nuna suka ga musulmi, sai kaji sun nuna ba ruwansu da musulmi da sauransu. An dai taɓa samun irin haka a ƙasar nan tamu, gwamna ya miƙe ya ce yana kunyar da ya kasance shi daga cikin musulmi ya fito. Wannan a 1987, a lokacin da aka samu arna suka zagi Alƙur'ani, suka ainihin wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Kafancan, a wurin wata lacca da wani Reverend Father ya gabatar mai suna Reverend Bako, aka samu wata yarinya ɗalibar makaranta ta tashi ta muƙabalance shi. Daga nan rikici ya kacaɗe, aka kama ainihin Alƙur'ani aka yayyaga, aka buge wani alaramma aka kashe, shikenan aka yi ta hargitsi. A lokacin wannan gwamna ya miƙe ya ce shi ya ji kunya da ya kasance shi daga cikin musulmi ya ainihin fito. To irin wannan kun ga zindiki ne. Wannan in ka ce mai kafiri ma ka bashi muƙami. Zindiki zaka ce, kalmar tafi daɗin faɗi, zindiki zaka ce. Kamar da Hausa, kaga ba Haushe in ya samu kana gulma, in ya ce wane ya kake gulma ta, ya yi maka ladabi, ya yi maka mutunci. Amma ya ce annanini algungumi, wannan kalmar tafi daɗi da Hausa. A ce wane algungumi ne, to tafi ka ce wane an same shi yana annanimanci, ka ɗan sai a faɗe ta yadda za ta fi daɗi haka. Shine sai ka ji ainihin suna faɗin wannan kalma. Shine Imam Malik yake cewa, a yake cewa hukuncin sihiri, hukuncin ɗan sihiri, hukuncin wanda aka kama shi zindiki ne, fala tuqbalu tawbatuhu, ba za a karɓi tuban shi ba. Wa yuqtalu haddan, za a kashe shi a matsayin haddi, idza sabata alaihi zalika, in har wannan abu ya tabbata gare shi. Wa bihi qala Ahmad, da wannan fatawa da kaji Imam Malik ya bayar, haka Ahmad dan Hanbali ma ya bayar. Wa qala Shafi'i, al-Imam Shafi'i, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya, yace la yuqtalu illa in itrafa annahu qatala bi sihrihi, ba za a kashe wanda ya sihiri ba sai dai in shi yayi furuci da cewa yayi sihirin ya kashe wani. Fa yuqtalu bihi, to sai a kama shi a kashe shi. Intaha, magana da aka dauko daga Shafi'i daga sauran su ta kare. Yace gashi ka duba Fathul Bari mujallabi na 10 Shafi'i na 236. To yanzu dai kaji sabanin malamai da suka yi akan mas'alar, ko menene hakikani? Sai mala yace al-khulasa, ga takaitaccen bayani na ainihin dizzantuttukan nan. Wa yattabihu mimma marra, daga bayanan da suka gabata al'amari zai bayyana gare mu karara. Anna jumhurul ulama yaquluna bi qatlis sahiri, mafi yawancin malaman fiqh suna cewa a kashe boka ko dan sihiri ko dan dabo. Illa Shafi'i, sai dai Shafi'i rahimahullahu, Allah ya ji kanshi, fa yaqulu, shi kan Shafi'i cewa yake la yuqtalu illa idza qatala bi sihrihi fa yuqtalu qisasan, ba za a kashe boka ba in yayi bokanci, sai dai in yayi kisan kai ta hanyar bokancin nashi, to sai a kashe shi a matsayin ramuwa, ba a matsayin yayi ridda ba. Jama'ar musulmi, ingantacciyar magana daga cikin waɗannan maganganu ita ce maganar da al-Imam Malik da Ahmad da ainihin wato sauran malamai suke kai, irin su Abu Hanifa da Abu Thawrin da Ishaqa, cewa na ɗaya, duk mutumin da ya sihiri ko ya tsafi ko bori ko duba ko bokanci, wannan mutum ya zama kafiri. Hukuncin da malamai suka ainihin tabbatar akan shi kenan, ya rage a hannun alkali da sarakuna da dagatai da hakimai da waɗanda al'amari ke hannunsu, su kuma sai su zartar da wannan hukunci akan waɗannan mutane da shari'ar musulunci ta tabbatar da kafircinsu. In ko ba haka ba, su tabbatar da cewa su kansu waɗannan shuwagabanni sun kafirta gwargwadon yadda suka kafirce wa shari'ar Allah. Ya kamata jama'a su san wannan shari'ar Allah, malamai in suka ki bayyana ta suna ji suna gani, Allah ya tsine musu albarka. Idan suka bayyana su malamai kenan, to nauyi ya sauka a kansu, ya rage waɗanda hukunci yake a hannunsu, sai su ainihin tsayu wajen zartar da wannan hukunci. In suka tsayu da malamai da su sun fita, in suka ki tsayuwa a kan tsaye da wannan hukunci malamai sun fita, ya rage saura waɗanda al'amari ke hannunsu, Allah madaukakin sarki zai kama su dangane da kafircewa ainihin dokar shi da suka yi. Jama'ar musulmin, ba kuma ta ba, a jiya na fara wannan magana nace karashin ta sai yau. Matsalar da take faruwa a kasashe irin namu din nan shine, mutane ne suka fito da sunan malanta, wasu da sunan sarauta, kowanne yana da'awar shi musulmi ne, kowanne yana da'awar cewa musulunci zai wa aiki. To matsalar da take faruwa sai aka samu miyagun malamai da azzaliman sarakuna, kamar yadda mawaki yake cewa wahal afsadad dinu illa wahal afsadad dina illa salas, yace wahal afsadad din, shin akwai waɗanda suka bata ainihin addini illa almuluku, sai sarakuna, wa ulama usu'in, da miyagun malamai, wa ruhbanu hada, bayin Allah masu bautawa Allah da jahilci. Mutane uku su suka lalata addinin musulunci: miyagun sarakuna, da miyagun malamai, da masu bauta Allah da jahilci. Miyagun sarakuna shine ga dokar Allah kiri da muzu su tsaye da ita a bayan kasa ba za su yi ba. Ya jama'ar musulmi, kamar yadda na fara faɗi, yanzu Najeriya ta arewa ita ce fa daular Shehu Usman, kuma ka hada har da Benin Republic, kasar Benin wani yanki ne na daga ainihin daular Shehu Usman dan Fodio. Malam Abdullahi Gwandu shine gwamnan yankin wannan, mulkin shi ya fara tun daga kasar Gwandu har sai da ya shiga cikin Benin Republic. Abin takeici, a arewacin Najeriya nan lokacin da Turawa suka shigo, sarkin musulmi Atiku bai bada kai gare su ba, fitowa suka yi suka share fage, suka kafsa jihadi, suka kashe shi, sannan suka samu damar shigowa kasar nan, suka tabbatar da mulkin kafirci. Sai ya zan yanzu al'amari ya wayi gari, ya zama musulmi mulkin su ya dawo hannunsu, Turawan ba sa kasar, me ya rage su tsaye da shari'ar musulunci, amma sun kasa. To abin takeicin, kamar yadda na faɗi, a ce sarakunan kasar nan su ne iyayensu da kakanninsu, malamai ne, sarakuna ne, almajiran Shehu Usmanu ne, yanzu su suka gaji waɗannan kujerun, suna da ƴancin a ƙasashensu su hana karuwanci, su hana shan giya, su hana caca, su hana duk wata barna da ta'addanci. Amma abin mamaki, tsawon shekaru aru-aru shiru suka ja baki suka yi shiru, sai da aka zo aka samu ƴan siyasa waɗanda iyakar abin da za su yi shine shekara hudu, su ne suka zo suka iya zartar da cewa sun tsai da shari'ar musulunci a wasu jahohi nasu. To abin takeicin shine, yanzu jama'a, irin al'amarin da yake faruwa na tsatsatsa a ƙasar nan, wani mataki ne shugabanni tun daga ƴan siyasa da shugabannin soja da sarakunan gargajiya, wani mataki suka dauka akan tsatsatsan da ake yi, koko sun ja baki sun yi shiru? Yanzu a nan sabon garin Zaria, kwatankwacin shekaru 20 da suka wuce, a dab da kasuwar sabon gari aka gano wani gidan yankan kai, gidan juju, gidan tsafi. Wannan ganowa da aka yi abin takeici, talakawa ne Allah ya musu gamdakatar suka gano, amma ba wai hukuma ba ce. To abin da zaka ce, ina hukumar ƴan sanda, wani aiki take yi? Ina hukumar SS, CID, wani aiki take yi? Ina sarakuna, wani aiki suke yi? Babu inda aka ce a cikin addinin musulunci an nada ka sarki ko chairman ko governor ka je ka zauna a wuri daya, sai dai ka bada doka da baki cewa akai ka fito kai wa mutane aiki da kanka. Ku je ku karanta littafin Shehu Usmanu Dan Fodio, bayani wujubil hijrati alal alal ibadi, bayani akan wajibcin hijira ga bayan Allah, da kuma wajibcin kafa gwamnatin musulunci da tsaye da jihadi. A ciki Shehu Usman ya kawo irin yadda Sayyidina Umar yake gudanar da tsarin mulkin shi. Umar aka tambaye shi, ranka ya dade, me yasa da daddare ba za ka yi bacci ba, da rana ba za ka yi bacci ba? Yace da daddare in ne bacci na shiga uku, dan talakawa za a zalunce su, da rana kuma in ne bacci haƙoƙin talakawa za su ainihin tozarta. Don haka Sayyidina Umar baya kwanciya yayi bacci tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare, security suna gadin shi, sai dai a zo a kawo mishi sakamakon bincike, ko kuma ya daga salula ya buga ya ce kaza. A'a, ba abin da Sayyidina Umar yake ba, neman abokin shi yake, su biyu su rinka yawo a cikin garin Madina. Sayyidina Umar in ya tsaya yana sallah, sai abokin nashi ya rinka kewaye tsakanin lungunan gidaje, in ya idar da sallah abokin ainihin shi Sayyidina Umar ya je na kewayawa. Aka ce a cikin haka sai ya jiyo wata mata tana kuka tana, Allah ya isa tsakanina da Umar, Allah ya isa. Umar macuci ne, sai ya ce subhanallah, ya je buga kofar gidanta, wannan mata ta fito lafiya. Ta ce, Umar ya tura mai gidana jihadi, an je an kashe shi, yanzu gashi ya banni da yara marayu, yunwa ta yunwa, na dora ruwa na zuba duwatsu a wuta wai don in kwantawa da yara hankali, yara yunwa ta sa su sune ta mun kuka. Allah ya isa, Allah ya tsine Umar albarka. Bata san Umar bane. Umar ya ce, uwar gida ki yi haƙuri ki yi shiru. Ya ce, ina zuwa. Ya tafi gud da gudu, presidential villa kenan, ya tafi gidan shi na sarauta, yaje ya dauko buhun gari ya doro akan shi. Jama'a ba farawani ne tari guda ana rike maka alkaba ta baya ba, buhun gari Sayyidina Umar ya doro akan shi. Matar shi kuma first lady ba goggora ta daura ba fa, bakar tukunya ya doro mata aka. Suka zo suka zauna ainihin tana tankada gari, Umar yana hura wuta. Jama'a shugaban kasa ba wai mai cikakken iko daga siyasa ba, Allah ne bashi cikakken iko shi Umar. Amma gashi yana tuka tuwo, in wuta ta ainihin yi kasa. Mai riwaya yace na tausaya Umar da naga yana kwantar da fuskar shi yana hura wuta, genin shi yana sharar kasa. Ya gama dafa musu abincin ya zuba musu suka ci suka koshi, sai yace uwar gida da safa kije majalisar Umar na neman ki, amma dan Allah in kika ji kake faɗi komai sai alheri. Bata san shine Umar ba. Gari na wayewa ta je sai ta samu Umar akan gadan mulki, sai ta hawa makarkata yace kwantar da hankalinki baki laifi ba. Umar ya ɗibi ainihin haƙi ya bata. Sa'annan kuma aka tsara duk wata mata wadda ba ta da miji, duk wata tsohuwa, duk wani galabaitaccen yaro aka sa ana ba su albashi. Sayyidina Umar yana ɗan kwanaki kaɗan zai rasu, an je ana tattaro kuɗin haraji da ake tarawa, sai ya ce zai kafa wata hukuma ce wadda za ta rinka kula da haƙoƙin marayu. Ya ce yadda ko bayan mutuwar shi babu wani maraya ko wata mata wadda ba ta da miji da za ta sake galabaita. Ya jama'ar musulmi, kun ji Sayyidina Umar kenan. Shin idan za ku ce ku sarakunan musulunci ne, kuna kula da haƙoƙin talakawan ku irin haka? A ce gidanka da wuta, gidanka da ruwan famfo, talakawanka sun shekara ko shekara biyu ba su da wuta ba su da ruwa, za ka iya ɗaukar wannan a ranar alkiyama? To malaman musulunci sun haɗu akan abubuwa biyar suka ce duk sarki ko hakimi ko dagaci ko ciyaman ko shugaban ƙasa, akwai wasu abubuwa guda biyar sai ya kiyaye wa mutane. Abu na farko ya kula da jininsu, abu na farko ya kula da jininsu. Duk sarkin da ciyaman da gwamnan da ya bari a ƙasar shi ana yanka jama'a ana tsafi da su, ya tabbatar da cewa sai Allah ya tambaye shi a ƙarƙashin kowane mutum da aka kama aka shi. Kamar yadda na faɗi jama'a a shekarun baya a sabon garin Zariyan nan aka kama gidan tsafi, gidan yankan kai. Dan Allah ina dattawa ku zo ku ba da shaida me aka yi wa waɗannan da aka kama. Dan an kama hotunansu a bango, ga hotunansu a manna a bango, ga sunayensu su masu wannan laifin. Ba wai matsala ce an je an gano gidan ba a san su wane ne da gidan ba, an gane wane da wane da wane da wane, ga hoton wane da nakitai, ga hoton wane da babban riga da malmalin da komai, ga kuma sunayen wane da wane, ga sa hannun wane da wane. A nan sabon garin Zariya ba a damaturo akai abun ba, ba a jalin gobe balle a ce labari aka bayar. Ni kuma da kaina na gani na shaida, ba wai labari aka bani ba, dan ba matsala ce da akai shekaru 500 da suka wuce ba, balle a ce ya karanta ni inda bai inganta ba, a'a ni ne na gani, kuma ba ina karami bane, ina da wayona da hankalina. To waɗannan irin matsalolin yaya za ku yi da irin wannan hakkin? Kuma yanzu an kubutu daga cewa babu irin waɗannan gidajen a ƙasashen nan namu, ba a kubutu ba. Ku sani da cewa babu wani lokaci da ƴan secret society suke da ƙarfi a ƙasar nan kamar wannan lokacin da suka je suka baza ƙarfinsu a cikin jami'o'i, sai hukuma ta tarwatsa su. Sun hada ƙarfi a cikin jami'o'i ne saboda ɗalibai su ainihin suna shiga, ɗalibi ya shiga ainihin kungiyar asiri, in wani malami ya gagara yana kada su jaraba, dan akwai malaman da suke hutsanci, suna da hutsanci a wurin waɗannan mutane. Su dai ba za a kawo musu ƴan mata ba, su ba za a kawo musu cin hanci ba. To in ka fadi jarabawa ka fadi, in ka ci ka ci, to ɗaliban da suke ƴan iska sai zan suna faduwa jarabawa. Su kawo ƴan mata a ki karbe, su kawo cin hanci buhun shinkafa a ki karbe, su kawo kuɗi a ki karbe. To yaya za a yi? Sai a ce to wannan malamin tunda yana kada mu jarabawa an rasa yadda za a yi da shi, a hada shi da kungiyar asiri. Dan haka sai zan ɗaliban sai su rinka shiga kungiyar asiri, sai su je su kai kuka, wane yana kada su jarabawa, an kai mai ƴan mata ya ki karbe, an kai mishi kuɗi ya ki karbe, buhun shinkafa ya ki karbe, an gyara mai mota ya ce baya su. To sai a hada shi da kungiyar asiri a haukatar da shi, ko a sace shi, ko a sace matar shi, ko ɗan shi, ko ai asiri da wani ainihin abu nashi. Wannan na daga abin da suke, sai da Allah ya taimaka. Duk da hukuma fa jama'a ba wai ta kai matuƙa bane wajen maganin su, a'a ta dai yi maganin abin da ta iya. Akwai university ta Edo State, Ambrose Ali University a Ekoma a Edo State. In ka dawo daga Benin kana kan hanya, tana nan dama da kai, tun a kofar jami'ar zaka ga hoton kwarangwal haka ane maka, kai hankali da ƴan kungiyar asiri kakka shiga kuma kai kai hankali da su shi yasa kusan duk dalibin da yake Ambrose Ali University ta Edo State a Ifoma yana da bindiga dan zaka iya dawowa kai dare su rutsa ka dan haka ka sai da zaka kwaci kanka jami'a ce karama amma tsafi yayi yawa a wannan jami'ar to ya jama'ar musulmi shin yaya wanda mataki ne hukuma take dauka game da rayukan mutane akan haka to tun waɗannan masu kungiyar asiri al'amarin nan tun yana sama sama fa al'amarin nan nasu ya zan ya bayyana karara dan me don ana ganin sun riga sun yi karfi a cikin hukuma sun yi karfi ciki da waje ana ga babu wani mutum da zai iya da su shin akwai mutumin da yake gagararre ne Bahaushe yace sai dai bararre duk mutumin da kaji an ce wani ya gagara an bar shi ne to dan me za a bar su a wancan lokaci da aka kama gidan juju a nan sabon gari sai kaga ga kawunan almajirai ga takalman almajirai ga ƴan zannuwansu da sauransu duk dai dattijan da yake ta shekaru 50 da sauransu zai iya sheda akan wannan magana haka duk matasan da ke sabon garin nan in dai suna garin nan a wannan lokaci sun sheda a layin da ainihin Rex cinema take layin da Rex cinema take anan aka gano to yanzu sai kaga an ce ga wani gida ba a taba ganin an bude gidan da rana ko da daddare ba wannan mataki hukuma ta dauka akan wannan a sai wani yaje ya dan siyo atamfofi da ƴan shaddoji daga kwatanar sai a ce an rike sai wani yaje ya shigo da ƴan babura da motoci sai a ce an rike babu gaskiya mota kwatanar ce babur din kwatanar ne shaddar kwatanar ce menene aibu akan haka anan ne hukuma take aiki amma ba za ta yi aiki game da kawunan mutanen ta da ake cinyewa ba kaddara kai sarki ne ko dagaci ko hakimi ko chairman ko governor in aka gama cinye mutanen wa zaka mulka to sannan bala'in nan yayi bala'i yanzu ƴan kungiyar asiri ya kai har gidajen abinci suke budewa a hamsha kangaruruwa dake kasar nan sai su bude gidajen abinci sai ya zama ana ainihin yin abincin tare da wasu magunguna nasu na kungiyar asiri duk wanda yaje wannan restaurant ran nan gidan cin abincin ya ci abincin in dare za su iya ainihin ganin kurwashi wane ne kurwashi ke da haske kawai sai su ja sai ya fadi sai ya mutu ko su je su samu wata kwana inda motoci ke yawan dabdala sai su kafa abin tsafin su motoci su ta faduwa a wurin duk sanda akai hadari wani ainihin ya kwantale ya jinin shi na zuba wurin shikenan sai su amfani da wannan damar sai su cinye kurwashi sai a ce wani ya mutu sannan kamar yadda na fara fadi jiya saurayi an ganshi ko budurwa an ganta suna da san ado suna da san jin dadi yana son hawa mota mai tsada gida mai kyau agogo mai kyau gwalagwale da sauransu sai ainihin a kira shi a zo a danka mishi kudi sai ga kudin nan na menene kawai sai su kira ka sai su baka kamar naira miliyan 5 sai ka dan je ka dan gyara rayuwarka mun ga abubuwa sun rikice maka ka ce na me a ce a haba da Allah ka je kawai ba komai muna dai dan yin wani meeting ne karfe 11 na dare a gida kaza muna fatan mai wa ko kai ma zaka dan zo dai amma dai ba dole bane sai in kana da lokaci dan Allah baka je meeting ba an baka miliyan 5 in ka je fa ba da karfe 8 a wurin za ta yi maka dan haka sai ga sun je shikenan kana zuwa to dama dai ba wani abu bane kadai ana son ka dubi waye ka fi so a rayuwarka ka bayar wani ya bada uwar shi wani ya bada uban shi wani dan shi wani matar shi shikenan kuma daga haka ya gama bada wadanda yake so sai kuma yazo yana tsuntsuntan mutanen gari yana bayarwa yaudar abokin shi su tafi shikenan aje a ce an dawo ba shi yaudar wani ya tafi shikenan sannan shi kuma zai rubuta in ya mutu ya baiwa wannan kungiya ta su kan shi ko azzakarin shi ko nonanta ko farjinta ko zuciyar shi ko hantar shi duk yana daga cikin aikin da suke duk da suka ga waɗannan ma ba ta ci sai su je sai su tsafi ga abubuwan talla alayyahu ne tumatiri ne tattasai attarugu sai su tsafi sai a dora wa yara talla yaro ya zo ga alayyahu ga kaza ka sai alayyahu za a sha taushe Allah ya saka da alheri shikenan sai an je an aje taushe gidanka an sha taushe shikenan gidanka duk wanda ya sha taushen nan rannan kurwar su tana ainihin cikin hannun su kenan sai wanda suka ga dama sai su cinye duk waɗannan abubuwa na tsafi a ƙasar nan ake yi jama'a to wajibi a kula da jinin mutane wajibi a kula da dukiyar mutane kana governor ko chairman ko secretary ko wane ne wanda shugabanci yake hannunka ƴan fashi su tara ƴan kasuwa su kwace musu jali ka je ka binciki jihar Maiduguri Borno state da Bauchi state da Gombe ƴan fashi suka fitine su aka ce duk wani ɗan kasuwa da ya kai ya kawo ya karfi ƴan fashi sun karya shi a hanyar Gombe da sauransu ina hukuma take amma sai kaga soja da dan sanda ya zo cikin gari ya nemi ka harjaji yana harar aje bindiga mana ba bindiga ka aje bindiga namiji da namiji ai ba a harara juna amma ka rike bindiga ba dole ka harare mutum ba ga inda ga maza can adaji sun tare ainihin mutane bayan Allah da makamai in bindigar ka ta gaskiya ce kaje can ku buga da su mana a kwatar wa talakawa hakki wannan shine abin da yake wajibi wajibi a kiyaye wa mutane dukiyar su a kiyaye mutuncin mutane jama'a yanzu kowaye kai komai mutuncinka baka kubuta daga kaje anguwa ka dawo kai dare yan sara suka su tare ka su mammare ka su kwata agogonka da takalminka da hularka ba baka wuce su hauro gidanka da daddare su daure ka kana ji kana gani su kwashe duk abin da ka mallaka su kwantar da matarka gaban ka su zina da ita ba kowaye kai baka wuce haka ba a kasan nan yan sara suka yaran anguwan ne a garin aka haife suka girma suka yi komai ga hukumar yan sanda ga hukumar sojoji ga mobile police ga komai wajibi a kiyaye wa mutane mutuncin su aka ce a kiyaye wa mutane nasabarsu ba daidai bane kawai aban mutane wannan yaje zina ya wannan ciki tana da ciki ta tafi ta je ta aure a je a kai dan shege gidan wani wanda ya aure wajibi sai an kula da waɗannan abubuwan sa'annan a zo a kula da addinin mutane kana sarautar mutane ka bar mutane duk addinin da mutun ya so yayi mai littafin madkhal ibn al-hajj yace malaman musulunci sun hadu akan duk inda aka samu wasu yara wasu sun zo suna buga mandiri wannan wurin da suke buga mandiri a rushe shi a kwakula kasar wurin a zo a yi ciko sannan a zo a sake gina wani masallacin yace wannan wajibi ne ga wanda yake da sarauta hakimi ko dagaci ko wane ne yana cikin littafin madkhal to waɗannan sune haƙoƙi kamar yadda na faɗa mu masu wa'azi jama'a iyakar mu kenan mu faɗa in muka faɗa wallahi mun fita inda ba mu faɗa ba sai Allah ya tsine mana albarka duk malamin da ya san gaskiya ya faɗi saboda yana sa ran za a bashi sabuwar mota ko za a bashi gida ko za a gyara mai tsohuwar mota ko za a bashi kujerar haji ko za a bashi kujerar makka ko za a bashi budurwa ya ki faɗan gaskiya yana ji yana gani Allah ya tsine mishi albarka mala'iku sun tsine mai albarka kuma Allah yake wayal anhul la'inuna duk wanda ya bude baki wayal anhumul la'inuna Allah yake duk wanda ya bude baki ya la'ance shi to malamai in suka faɗa sun gama nasu zartawa ya rage akan hukuma amma ana ji ana gani ga matsafa ga yan chata ga yan bori ga bokaye ga sauransu suna ta ta'adi haka siddan sai mace ta je ta ga wani yana haske kawai sai ta je ta sa ai mishi asiri ya aure ta karfi da yaji yana auratta sai zo ya wulakanta ƴaƴan shi ya wulakanta ƴa matan shi ya kore su gaba daya ita ta zo ta haye gidan ta haye dukiyar ta haye komai ana ji ana gani ga boka yana wannan ta'adin ba abin da za a yi musu saboda mukami ma ce musu malamai ake duk wanda ya ce boka malami ya zama fasiki duk mutumin da ya dubi boka ya ce ana gafarta malam wallahi lazi sai ya tuba ya zama fasiki dan ba hanyar su dai ba amma ka gafarto ne kace akar makallahu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda yadda lokaci ya kure jama'a zamu saurara anan insha Allah ta'ala sai mako mai zuwa zamu ci gaba da karatu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah